قال هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وهو أحب الشهور إليه أن يصومه عليه الصلاة والسلام ففي سنن أبي داود رحمه الله تعالى عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشهور إليه أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان والثالث أيها الإخوة فيه يغفر الله لجميع خلقه عدا مشركا أو مشاحنا فعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله تبارك وتعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أخرجه ابن ماجه وابن حبان وهو حديث حسن رابعا أيها الإخوة أنه لا يجوز صيام آخر يومين من شعبان إلا إذا كان الشخص قد اعتاد صوما معينا فوافق آخر يوم أو يومين من شعبان أو كان عليه قضاء من رمضان الفائت خامسا والأخير أن من أسباب عنايته عليه الصلاة والسلام بصيام شعبان أنه شهر يغفل الناس فيه وهذا يدل على استحباب عمارة أوقات الغفلة بالطاعة ومثل ذلك استحباب ذكر الله تعالى في السوق لأنه ذكر في موطن تكثر فيه الغفلة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمو hakika duk wani wuni da bawa zai riska a wannan rayuwa da muke ta duniya wacce mai karewa ce duk dadi da mutun yake ji cikin ta mai gushewa ne duk wata ni'ima da bawa ke cikin ta da kasaita da mulki da isa duka mai gushewa ce a wannan rayuwa ta duniya hakika ɗan uwa duk wani wuni da mutum zai riska yana cikin koshin lafiya kuma yana cikin wannan addini na musulunci tamkar ganima ce ubangiji subhanahu wataala ya bashi a rayuwarsa ta yadda zai samu dama wajen yi wa kansa guzuri dangane da tafiya wacce take gaban kowa cikinmu da wanda suka mutu da mu da muke raye da wanda za su zo a bayanmu muna da tafiya wacce take mai nisa tafiyar da ba ta da iyaka wacce in an tafi kenan sannan kuma ba ta da gaci da za a ce wannan tafiyar ta kare to duk wani wuni da Allah ya ba wa bawa a rayuwarsa ta duniya kamar dama ce ya bashi ya ƙara yi wa kansa guzuri wajen aikata ayyuka na da'a, sannan kuma yayi wa kansa hisabi gabanin ya je tsaya gurin Allah madaukakin sarki ya masa, ya duba ayyukansa da ya aikata a baya da kuma ayyukan da yake aikatawa a yanzu, sai yayi wa kansa hisabi gabanin ya je a masa. Wannan nasiha ce ta Sayyidina Umar, Allah madaukakin sarki ya yarda da shi, yace hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ku yi wa kawunan ku hisabi gabanin ku je a muku hisabi, sai ku duba ku ga inda kuka gaza, inda kuka kasa, inda kuka tauye sai ku gyara, inda suka kuka lalata sai ku gyara, inda kuka yi sakwasako ko kuka yi sakaci ku yi habbasa. Wannan nasiha ce ta Sayyidina Umar, Allah madaukakin sarki ya yarda da shi. Kuma musamman ƴan uwa, kokarin wannan guziri yana ninkuwa ne a watanni wanda suke masu kima, watanni wanda suke na musamman a gurin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma gurin manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Daga cikin watanni wanda suke na musamman a gurin Allah da manzansa akwai wannan wata da muke ciki, wato watan Sha'ban, duk da cewa dai watan baya daga cikin watanni guda hudu masu alfarma, amma yana da matsayi na musamman gurin Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda yake da matsayi na musamman gurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Wanda akwai wasu abubuwa da wannan wata ya kunsa a karantarwar addinin musulunci wanda bai kamata a ce mutum ya jahilce su ba, dube da falala da alkairai da ke cikin waɗannan abubuwa da za mu ambata. Abu na farko, ƴan uwa, a cikin wannan wata da muke ciki, wato watan Sha'ban, ake daga ayyukan bayi da suka yi na shekara guda. Yanzu ayyukan da muka yi shekara muna yi tun daga Ramadana da ta gabata, na shekarar da ta gabata, shekara ta 1446 har zuwa wannan wata da muke ciki, za a daga ayyukan mu gaba ɗaya gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Idan an ce daga ayyuka, ana magana ne kan ayyuka na kirki, ayyukan banza ba a daga su. Allah ya ce inna kitabal fujjari lafi sijjin, su sakamakon ayyukansu mutanen banza yana can ƙasan ƙasa, kenan su ba a daga ayyukansu. Su wa ake daga ayyukansu? Abrar. Inna kitabal abrari lafi illiyin, mutane na ƙwarai masu da'a wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ayyukansu suna can ƙololuwar sama, sammai ta bakwai. Nan ake daga ayyukan bayi a gurin bishiya wacce ake kiranta Sidratul Muntaha, wato magaryar tikewa. Ana daga ayyukan bayi zuwa wannan guri aje a killace shi, a kiyaye shi saboda matsayinsa gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan yana nuna Allah ya karbi aikin, da aikin da aka daga aka tafi da shi sama har sama ta bakwai, to Allah ya karbi wannan aiki. Amma duk aikin da ba a daga ba, Allah bai karba ba. To saboda haka ayyukan da muka yi a shekarar da ta gabata zuwa wannan wata da muke ciki, watan Sha'ban, gabaki ɗayansa ana ɗaga su zuwa sama, sama ta bakwai gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A cikin wannan wata da muke ciki, manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama shi ya tabbatar mana da haka a cikin hadisin da Imamu Ahmad ya fitar da shi cikin Musnad ɗinsa, Imamu Nasa'i ya fitar cikin Sunan ɗinsa, Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin Sahihu Sunanin Nasa'i yace hadisi mai kyau. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bada labari game da wannan wata na Sha'ban da muka samu kanmu a ciki, yace zalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, yace shi wannan wata da kuka gani na Sha'ban wata ne da mutane ke rafkana, wata ne da mutane ke shagala, watan da ke tsakanin watan Rajab da kuma watan Ramadan. Yace wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, shi kuma watan Sha'ban wata ne da ake daga ayyukan bayi zuwa gurin Ubangijin talikai subhanahu wa ta'ala. Sai zamanto ƴan uwa musulmi ya san da haka din, ya san wannan cewar za a daga aikinka da kai a shekarar da ta gabata a cikin wannan wata. To abin tambaya, wannan ayyuka da ake dagawa cikin wannan wata da muke ciki, ayyukan da muka yi na shekara yaushe ake daga ayyukan ana daga ayyukan ne farkon wata ko kuma a tsakiyar wata ake daga su ko kuma a ƙarshe manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bai haddade mana yaushe ne ake daga ayyukan ba amma dai ya ba mu labari cewar ana daga ayyukan bayi cikin wannan wata to zai iya yuwa a daga a farkon wata zai iya yuwa a daga a tsakiya ko kuma a daga a ƙarshe gurgudan yanda ubangiji subhanahu wataala ya tsara to yanzu ɗan uwa akwai yuwar an daga ayyukan nan akwai kuma yuwar ba a daga ba nan gaba za a daga gabanin watan ya fita to amma dai abin da ya kamata musulmi ya sani shine a cikin wannan wata ake daga ayyukan bayi saboda haka sai mu ci gaba da gyara ayyukan mu mu ci gaba da zage dantsi domin a daga ayyukan mu gurin ubangiji subhanahu wataala muna cikin waɗanda ubangiji ya yarda da mu abu na biyu da ya kamata musulmi ya sani cikin wannan wata da muke ciki na sha'ban wata ne wanda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumtar wata din kamar yadda yazo cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim hadisin da aka samu daga matar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ummuna aisha Allah madaukakin sarki yadda da ita take bada labari cewa kana yasumu sha'ban kullum tace annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana azumtar watan sha'ban gaba dayansa a riwayar imamu muslim tace kana yasumu sha'ban illa qalila ya kasance yana azumtar watan sha'ban sai dan kadan kwanaki kadan yake ragewa amma galibin kwanaki na watan sha'ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana azumtar hadisin farko bukhari da muslim sun fitta shi cewa annabi ya kasance yana azumtar sha'ban gaba daya hadisi na biyu muslim ya fitta shi cewa ya kasance yana azumtar sha'ban sai dan kwanaki kadan to kuma an sake samun hadisi da Imam Tirmidhi ya fitta shi a cikin sunan dinsa da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan tasafa sha'ban fala tasumu idan sha'ban yayi rabi kar ku yi azumi anan wanda yake sauraron wannan bayani zai ce to waɗannan hadisai dukkan su ba su yi ittifaki da juna ba kaman a zahirin hadisan sun sassafa hadisin farko ya bayyana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumta sha'ban gaba daya hadisi na biyu ya bayyana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumta sha'ban sai ɗan kwanaki kadan hadisi na uku kuma ya bayyana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana idan sha'ban yayi rabi ai azumi to za mu hada waɗannan hadisai guda uku ne aiki da su to abu na farko martani na farko da malamai suka bayar tsakanin hadisi na farko da na biyu wanda duka an samu daga matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummuna aisha Allah madaukakin sarki yadda da ita wannan bukhari da muslim sun fitta shi wanda tace annabi ya kasance yana azumtar ramadana ga sha'ban gaba daya wannan kuma muslim ya fitta shi da tace annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana azumtar sha'ban sai kwanaki danka to da suka zo suka ce wadannan hadisai babu kokonto babu shakku gurin malaman hadisi wajen ingancin su hadisin kuma da annabi yace in sha'ban yayi rabi kar ku yi azumi nan kuma an samu sabani wajen ingancin sa wasu daga cikin malaman hadisi sun inganta shi wasu daga cikin malaman hadisi sun raunata shi to a wannan gabar a yayin da ya zamanto hadisi ba a yi ittifaki dangane da ingancin sa ba ba zai yi kai daya da hadisin da an yi ittifaki wajen ingancin sa ba to sai suka rinjayar da waɗannan hadisai guda biyu sai aka aje wancan hadisi na uku da yace idan sha'ban yayi rabi kar ku yi azumi saboda me saboda an samu daga cikin malaman hadisi wanda suka rawaita shi yanzu abin da ya saura shine daidaita tsakanin waɗannan hadisai guda biyu wajen yin aiki da su hadisin da yace annabi na azumta sha'ban gaba daya da kuma hadisin da yace annabi sallallahu alaihi wasallama yana azumta sha'ban sai kwanaki dan kana malamai da suka zo nan gaba sai suka ce zai iya yuwa wata shekarar annabi yakan azumci sha'ban din gaba daya daga farkon sa har ƙarshen sa wata shekarar kuma in tazo sai rage wasu kwanaki dan kadan shi yasa matarsa da tazo ba da labari wani lokacin tace kana yasumu sha'ban kullu wani lokacin kuma tace kana yasumu sha'ban illa qalila tace annabi ya kasance yana azumtar watan sha'aban gaba daya wani lokaci kuma ta bada labari tace annabi ya kasance yana azumtar sha'aban sai kwanaki kadan suka ce zai yi wasu shekaru yakan azumci sha'aban din gaba daya wasu shekaru kuma ya rage wasu ɗan kwanaki daga sha'aban to natijar da zamu fita da ita ta ƙarshe zamu fahimci yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ke maida hankali wajen azumtar wannan wata da muke ciki wanda wata ne mai albarka a gurin Allah subhanahu wa ta'ala matarsa ta bada labari cewa bata taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawaitar azumtar wani wata banda sha'aban in ka dauke watan ramadan shi kan aida ma wata ne da azumin sa yake wajibi akan ku tace tunda take a rayuwarta bata taba ganin manzon Allah na yawaita azumi cikin wani wata a watannin shekara kamar watan sha'aban to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da suka kula da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yawaita azumtar wannan wata da muke ciki na sha'aban sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi me yasa kake yawaitar azumtar watan sha'aban sama da sauran watanni na shekara in an dauke watan ramadan amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su yace huwa shahrun turfa'u fihi al'amalu ila rabbil alamin yace dalilin da yasa yake azumtar watan sha'aban mafi yawan sa saboda wata ne da ake daga ayyuka zuwa gurin ubangijin halittu zuwa gurin ubangijin talikai shi yasa yake yawaita azumtar watan sha'aban yace fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sahi sai nake so a daga aiki na alhali ina azumi wannan shine dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yawaita azumtar sha'aban kun ga kenan yan uwa muna da kyakkyawan koyi daga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ta yanda zamu yawaita azumtar wannan wata fatan in an zo daga ayyukan mu a daga muna da azumi a bakin mu wannan ba karamin shaida bane a ce an daga aikin ka gurin ubangiji lokacin da aka daga aikin ka kana ibada mai girma irin ibadar azumi wannan shaidar na da muhimmanci kwarai da gaske a gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah madaukakin sarki ya ba mu fifiko mu ƴaƴan annabi adam har ma wasu daga cikin malamai suke ga matsayin dan adam a gurin Allah yafi matsayin mala'ika a gurin Allah saboda ayoyin cikin suratul baqara da Allah madaukakin sarki yace inni ja'ilun fil ardi khalifa yake ga mala'ikunsa yace zai sanya khalifansa a ban kasa wane ne khalifansa baban mu annabi adam sai mala'iku suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka martanin da suka mayar wa ubangiji subhanahu wataala suka ce ubangiji ataj'alu fiha shin yanzu zaka sanya cikin kasa man yufsidu fiha wanda zai barna a ban kasa shine dan adam zai barna a ban kasa wa yasfiku dima'a kuma ya zubda jina ne a ban kasa wannan ya kashe wancan wancan ya kashe wancan wannan ya rauni ma wannan ya ubangiji irin wannan halitta baka sa a ban kasa wa nahnu nusabbihu bihamdika alhali mu muna tsarkake ka muna maka tasbihi wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka muna maka tasbihi muna gode maka muna tsarkake ka kuma ka kawo wata halitta ce za ta zo tana saba maka tana zubda jini martanin da ubangiji subhanahu wataala mai wa mala'iku sai ce inni a'lamu ma la ta'lamu akwai abin da na sani wanda ku ba ku sani ba game da wannan halitta da zan sanya ta a banza ba duka bace ta zama ta banza ba dukan su bane masharranta akwai na alkaidi halittun wanda suke na alkaidi a cikin su to daga ciki sai malamai suka ce na farko akwai annabawa akwai manzanni annaba suna zubda jini manzanni suna zubda jini ba sa yi sannan abu na uku mala'iku na ubangiji subhanahu wataala ai mun san suna aikin wuni akwai wanda suke aikin dare masu aikin wuni suna zuwa ne lokacin sallar asuba lokacin za su zo su fara aikin su na wuni aikin su na wuni yana karewa lokacin sallar la'asar anan ne kuma masu aikin dare za su kuma masu aikin dare
aikin su na karewa ne lokacin sallar asuba to sai zaman to wadanda suka zo suka yi aikin wuni sun zo da asuba za su tarar bayin Allah suna sallah sun tafi da la'asar sun bar bayin Allah suna sallah to haka su ma inda za su zo aikin dare za su zo da la'asar su tarar da bayin Allah na sallah su tafi da asuba su bar bayin Allah na sallah idan sun koma gurin Ubangiji subhanahu wataala duk da Ubangiji ya fi su sanin abin da ya faru cikin halittunsa zai tambaye su ya kuka samu bayina da kuka je aikin wuni sannan ya kuka baro su sai su bada sheda gurin Ubangiji subhanahu wataala su ce ya Ubangiji ai lokacin da muka je aikin wuni mun tadda su suna sallah asuba sannan yanzu kuma da muka kare aikin wuni mun baro su suna sallar la'asar wannan kyakkyawar sheda ce da mala'ikun nan za su yi wa ƴaƴan Annabi Adam malamai suka tanna yana daga cikin karkashin fadin Ubangiji inni a'lamu ma la ta'lamu ni mafi sanin abin da baku sani bane kan cewa waɗannan halittu masu ibada ne tukuru ta yadda lokacin da za ku je karban aiki za ku tadda su suna ibadar sallah sannan lokacin da za ku ajiye aiki ku taho za ku bar su suna ibadar sallah sai su je su yi kyakkyawan sheda wa bayin Allah gurin Ubangiji subhanahu wataala to wannan ba karamin matsayi bayi suke samu gurin Allah ba mala'iku su je su musu sheda to shi yasa Annabi yake azumtar wannan wata ta yadda lokacin da za a tashi da aiki na bayi a tashi da aikin sa yana azumi a je ai sheda kyakkyawa gurin Ubangiji cewa ai lokacin da muka taho da ayyukan bayi wani da wani da wani da wani kamar mun basu suna azumi to wannan kyakkyawa sheda ce gurin Ubangiji subhanahu wataala to shi yasa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake azumtar wannan wata da muke ciki galibin sa fatan ya zamanto lokacin da za a daga aikin sa yana azumi kuma koyar da mu yake karantar da mu yake mu ma mu yi kokarin azumtar wannan wata galibin sa ta yadda lokacin da za a daga ayyukan mu gurin Ubangiji subhanahu wataala a daga muna da azumi a bakin mu aje a mana kyakkyawar sheda gurin Ubangiji subhanahu wataala abu na uku cikin abubuwan da suka kamata musulmi ya sani a cikin wannan wata da muke ciki na Sha'ban wannan wata a cikin sa ne Allah madaukakin sarki yake gafartawa bayinsa gaba daya banda mutane guda banda mushriki mushriki ba taba samun gafara Allah har sai ya musulunta inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah madaukakin sarki baya gafara in an yi shirka da shi man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi janna wa ma'awahu an-nar duk wanda ya shirka da Allah Allah ya haramta masa shiga aljanna ko masa kuma ita ce wuta to saboda haka gafarar da Ubangiji subhanahu wataala zai yi wa bayi gabaki ɗayan su a cikin wannan wata banda mushriki banda kafiri gafarar Allah ta haramta gare shi mushriki gafarar Allah ta haramta gare shi wannan nau'in mutum na farko ke nau'in mutum na biyu wanda yake gaba da dan uwansa an samu sabani an samu rashin fahimta tsakanin sa da dan uwansa sai ya yanke wa dan uwan nasa ma ya yanke masa babu ga maciji ba magana ba hulda ba alaka tsakanin su kowa na gaba da dan uwansa sawa'un dan uwansa na jini ne ko kuma dan uwansa musulmi makocinsa ne ko kuma abokin aikin sa ne wata alaka ta hada su aka samu sabani aka samu rashin fahimta sai kowa ya kaurace wa dan uwansa to irin wannan ba sa dacewa da gafarar Ubangiji subhanahu wataala a cikin wannan wata da muke ciki da Allah ke gafartawa bayin sa gaba daya ya tabbata cikin hadisin da Ibn Majah ya fitta shi cikin sunan dinsa Ibn Hibban ya fitta cikin sahihin sa da isnadi wanda yake mai kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allaha la yattali'u fi lailatin nisfi min sha'ban Allah yana duba bayinsa gabaki daya a daren da ta raba sha'ban gaba daya daren rabin sha'ban Allah yana duba bayinsa gabaki dayan su annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa yaghfiru li jami'i khalqi sai Allah madaukakin sarki ya gafarta wa dukkan halittunsa illa li mushrikin sai mushriki shi Allah ba zai gafarta masa ba aw musha'il ko mai gaba da dan uwansa shi ma wannan gafarar ta haramta gare shi saboda haka ɗan uwa wannan gafarar tunda annabi ya bayyana mana cewa a dare na rabin sha'ban yau kuma 18 ga watan sha'ban aga wannan yana nuna Allah ya riga ya gafara ki kwanaki uku ko hudu da suka gabata Allah ya riga ya wannan gafara wannan kenan na nuna cewar wanda yake gaba da dan uwansa a kwanaki uku ko hudu da suka gabata shi wannan gafara ta Ubangiji yayi asarar ta to amma dan uwa saboda falala ta Ubangiji da rahama irin tasa tunda har yanzu watan bai fita ba idan akwai wanda a yanzu haka yana gaba da wani ko yana gaba da wata sawa'un cikin dangi ne ko kuma abokan hulɗa ko abokan aiki ko makota to yi kokari kai sulhu ka shirya tsakaninka da wanda gaba take kai kawo tsakaninku fatan ka shiga ƙarƙashin rahama da falala ta Ubangiji duk da cewa Ubangijin ya riga yayi gafara kwanaki uku ko hudu da suka gabata in har kai sulhu tsakaninka da wanda kuke gaba bakwa shiri akwai fatan Ubangiji subhanahu wataala kai mai maka gafara saboda yalwar rahamarsa da kuma yawan gafararsa ga bayi subhanahu wataala kuma Ubangiji yakan yi umurni cewar a saurara hatta ayyuka da ake dagawa na bayi wanda yake gaba da dan uwansa Ubangiji zai ce kar a daga nasa a saurara masa ko za su yi sulhu idan suka yi sulhu da shi da dan uwansa sai a daga ayyukan su ba sai sulhu ba sai a bar ayyukan su kun ga kenan bayanin da muka yi a baya cewar a cikin wannan wata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ayyuka na shekara da bayi suka yi ana dagawa yanzu wanda yake gaba da dan uwansa shi ba za a daga nasa kun ga asarar tana da yawa na farko Ubangiji zai gafara wa dukkan halittu mai gaba da dan uwansa shi ba za a masa gafara ba na biyu ana daga ayyukan bayi gurin Ubangiji saboda Ubangiji ya karbi ayyukan wanda ke gaba da dan uwansa shi ba za a daga nasa shi kuma za a ce a bashi lokaci idan har yayi sulhu ya daidaita da dan uwansa sai a daga aikin sa in kuma bai sulhu ba sai a bar aikin sa kenan Ubangiji bai karbi aikin sa saboda haka wannan ƴan uwa na nuna mana illa da mugunyar gaba tsakanin musulmi da dan uwansa musulmi sannan kuma da muhimmancin zaman lafiya da fahimta tsakanin ƴan uwantaka da musulunci abu na kusa da karshe ƴan uwa da ya kamata mutum ya sani cikin wannan wata da muke ciki na Sha'ban bai halatta mutum ya azumci koda zaka azumci watan bai halatta ka azumci kwanaki biyu gabanin Ramadan wato kwanaki biyu na karshen wannan wata da muke ciki na Sha'ban saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tuqaddimu ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn karku gabaci ramadana da azumin wuni ɗaya ko wuni kenan tunda annabi ya hana ayi azumi gabanin ramadana da wuni ɗaya ko wuni biyu koda mutum zai azumci wannan wata na Sha'ban idan ya rage saura kwanaki biyu watan ya fita to anan sai ya aje azumin saboda kar ya aikata hani na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai dai in ya zamanto azumi ne da mutum ya saba yana yi misali din litinin yana azumi da alhamis sai waɗannan wuni suka fado ko a litinin ko a alhamis malamai suka ce nan babu dai ko kuma mutum yana da azumin ramadanan bara da bai samu ya biya ba lokaci ya kure sai dab da ramadana yake kokarin biya to in biyan azumi ne a kwanaki biyu gabanin ramadana ko kwana ɗaya gabanin ramadana a malamai suka ce ba dai amma in ba waɗannan dalilai guda biyu ba an hana wa mutum azumtar kwanaki biyu gabanin watan Sha'bana ya fita abu na karshe da ya kamata musulmi ya sani a cikin wannan wata Annabi sallallahu alaihi wasallama yana raya watan da azumi da kuma ibadu daban-daban saboda wata ne da mutane suke rakkana wata ne da mutane suke gafala to a duk lokacin da ya zamanto mutane na rakkana a wani lokaci to Annabi kuma yana bada muhimmanci ma wannan lokaci Allah subhanahu wataala yana bada muhimmanci ma wannan lokaci yanzu mu dauki babban misali a lokacin da dare yayi ya tafi tsakiya ya tafi kusan karshe ai duka mutane kowa shagaltu da bacci to yadda mutane suka shagaltu da bacci wanda zai tashi yana da'a sai Allah ya masa jinjina ta musamman to wannan haka al'amarin yake ga duk lokaci da mutane za su zamanto sun rakkana sun shagala sai aka samu wani yake kokarin neman kusaci da Ubangiji to wannan zai samu matsayi na musamman gurin Ubangiji muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka ya sa muna cikin waɗanda aka gafarta ma a wannan wata mai girma Allah ya sa muna cikin waɗanda aka daga ayyukansu a cikin wannan wata na Sha'ban Allah madaukakin sarki ya nuna mana watan Ramadan muna cikin musulmi muna cikin imani muna cikin koshin lafiya muna cikin rayuwa ya wannan muna roƙonka da suna yin kyawawa da su cikin ka na da san na albarka cikin wannan sakamakon Allah ka albarka shi musulmi a cikin ne Allah ka taimaki musulmi a cikin ne ya Allah ka shirya da wannan ka sanya tausayin cikin duka ya Allah ka ta 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 abubuwan da ba za mu iya ba ubangiji ka iya mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid warda Allahumma anil khulafa'ir rashidin alladhina qadaw bil haqq wa bihi kanu ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.